بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبايم ماكو جيكي لنا أني ماكو أني باشي ماكو ديكو يو أشرين دكرا جوتر رجل a 1226 a dan yar muraja'a da tambayoyi a waye mana sai ga mana sharuɗan da malam ya kawo a cikin ta'rifin hadisin sahih. Na'am, da kusa da ni. Naqlu adlin tamu dhabti muttasil as-sanad ghayr mu'allal wala shadh فيه قولان وقول قولا واحدا من هنا اكو خلاف كوكا باب خلاف باب خلاف تو الحمد لله ما لا يا بي يا تي المقبول يا كفى شكشي يوا الحديث المقبول wanda ya fara shi da as-sahih na farko wanne ne kashi nawa ne al-hadith al-maqbul na'am kashi biyu na'am da wanne na'am na'am aha to kace guda biyu kashi guda hudu ne kuma gashi alhamdulillah ka fade su to wannan menene ma'anar al-adl na'am ai kai ne ka amsa wannan tambayar na'am malam gidado na'am shi kenan ba wani ƙarin sharaɗi ba wani ƙarin ƙaidi na'am yawa wannan sharaɗin shi ne na ƙarshe da ka bari rashin muru'a taqwa ita ce abinda ya arrafa kenan nisantar kaba'ir da kuma a nisantar israr al-sagha'ir wato rashin tuba daga sagha'ir rashin barinsu wannan shi ne taqwa sannan kuma almuru'a ba ta da alaka da taqwa shi ne mutunci kiyaye mutum ya kiyaye abinda zai bata masa a mutuncinsa abinda wato zai zamanto ana aibata mutane suna aibata shi ko da a cikin shari'a ba abin aibi ba ne to shi ya zamanto yana kokarin barinsa وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. كنت كما تعرف العدل كما يبدأ ابن عاصم يكاو أشكين توفى. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. يفتح أن يشرب أغلبك. كاجني أبنديك أن هل التاشي أما يزمن توينا سوكا أكن متنش متن. Shi al'ajil yana barinsa al'ajil yana barinsa yanzu kaga kamar wata ran Shu'ba an tambaye shi akan wani rawi me yasa baya riwayar hadisi daga wajensa sai ce wata ran ya gan shi yana sukuwa akan jaki wato kenan taya za a yi malami kamar sa ya zama tukan cewa ya sukuwa akan jaki haka aka tambayi haka Imam Malik wata ran yazo ya ga wani malamin hadisi yana riwayar hadisin ta duk sun tsaya tsaye da alluna ana ta rubutawa shi sai ya ki riwaya daga wajen wannan yana ganin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin ai mata haka kaga duk da yake abin da yake zahiri halal ne to amma saboda ƙar yana nuni ƙarin tsantseni din shine yake cikar da adalan mutum na'am wannan me ma'ana kuma abbab abbab na'am wato ma'ana yana kiyaye abin da ya ji yadda zai iya ko yaushe ya buƙaci ya halarto shi zai iya kawo shi a yanda yake to kun kasa bab kashi biyu da wanne ne da wanne da babu sadr da kuma babu kitab to shi a abin nan me ake nema a cikin babu kitab me ake nema a cikin babu sadr na'am shine wato kiyaye mutum ya kiyaye abin da ya ji ya zamanto cewa yayin da zai ruwaito shi zai ruwaito shi zai halarto shi yanda yake ɗaya kenan na biyu fa to wani lokaci sai zai iya ruwaito shi ba da lafazi ba yanda ya ji ba haka zai faɗe shi ba to in ya ruwaito shi ba da lafazi ba ya zamanto ba shi da bab kenan to menene sharaɗin menene zai tabbatar da bab ɗinsa in ya tashi riwaya ba da lafazi ba na'am a'a ba a tashi da kuma wani abu muna maganar bab ne fa kiyaye hadda na'am bai canza ma'ana ba ahsan ya zamanto ya san abinda yake canza ma'ana a salafin zanzance kar ya zamanto yayin da ya zo riwaya zai canza ma'ana yanzu kaga kamar wata ran ko da kamar wanda aka ruwaito kamar hadisin Anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yataza'fara ar-rajul haka Anas ya ruwaito shi isho ba ya ruwaito daga Qatada daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yataza'fara ar-rajul annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji yayi amfani da za'faran ya cire jikinsa ko tufarsa da za'faran to da shoba ya tashi riwayar hadithin bil ma'ana sai ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam naha anit taza'afur ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana amfani da za'faran ya canza ma'ana ko bai canza ma'ana ba ya canza ma'ana saboda ar-rajul yana da mafhumi to shi ya tafi akan cewa ar-rajul laqabi ne kuma a wajen malaman usul mafhumul laqab al-laqab la mafhuma lahu mafhumul laqab ba shi da mafhumi to da kan aka ce na an yata za a fara rajul hatta mace ma hasani to la'alla shu'ba sauran hadisai da suka nun da suka halatta ma mata amfani da za a fara ba su riske shi ba to da kan sai dauki na hanin ga baki daya ya kawo shi da wannan ma'ana to sharaɗin mutum ya zamanto yana da bab ya zamanto ya kiyaye hadisin inda lafazi zai ruwaito shi ya kiyaye shi yanda ya ji haka zai faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin da Bara ibn Azib yake da ya karantar da shi addu'ar kwanciyar barci Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka لا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت في براء ابن أجسيت وبرسولك الذي أرسلت كأن صلى الله عليه وسلم يتم لا وبنبيك الذي أرسلت كذا يا بدل النبي بالرسول أنا ما كان صلى الله عليه وسلم يتم سلا كي لفظ دومن a wannan babi ne na addu'a addu'a lafazin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so ka faɗa riwaya bil ma'ana ba ta shiga ciki ba kaga wannan hadisi ya nuna kenan ga abinda ake nema wajen hadda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda lafazi za ka yi ka kawo shi a haka in kuma da ma'ana ne to ka san abin da yake canza ma'anar magana ka san cewa in ka kawo wannan maganar ka zo ka nemi ka kawo wata ma'ana ta tafi daban to ka san abin da zai canza mata ma'ana daga ma'anar tasahiya zuwa ga ma'anar da ba ita take ba. Dole ne wato ka san me ake ko me zai baka sanin wannan ma'anar sanin lugar Larabci. Dole ka san lugar Larabcin da zaka baka sanin yadda zaka faɗi zaka riwayar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'ana. To babul kitab ne ake sharɗantawa a cikin babul kitab. Na'am. Na'am, ya kiyaye abinda ya ji littafin nasa. Ya saba shi in ya zo dukkan abinda malamin ya yi shiftarsa zai rubuta hadisan nan. To in ya rubuta kuma ya zo ya muƙabala da littafin malaminsa. To idan ya zo ya tara wannan in ya rubuta ya zama to ya kiyaye shi. Kar ya bari a je a ɗauka a zo a yi masa gyare-gyare ko kankare-kankare ko ƙari ko rage har lokacin da zai zo ya ruwaya daga cikinsa. To wannan shi ne babbar kitab. Amma idan zai bari waɗanda ba amintattu ba su shiga cikin library ɗinsa su ɗauko littafinsa su canza masa, to nan ba shi da babbar kitab. Akwai masu riwaya da Allah ya jarabce su da irin wannan. Akwai masu riwaya kamar irin su Sufyan ibn Wasi' Allah ya jarabce shi da wata kuyanga tasa da take cusa masa hadisai da ba nasa ba a cikin hadisansa, har ya sa malaman hadisi suka mai da shi mai rauni wajen riwaya. To irin waɗannan wanda duk suke da irin wannan mushkilan malaman hadisi sun san su, wanda suke wato bab din su yana ya tasirantu. Hadisin da bai sami shara'in ittifal ba nau'i nawa ne? Hadisin da bai cika sharaɗin ya zamanto muttasil sanad ba, me ma'anar dai muttasil sanad tukuna? Me ma'anar muttasil sanad? Eh, an sada shi ta ƙara dai bayani.
Hadisin da yake rawi ba sami iskatin wani rawi ba.
Wato kowane rawi ya ji daga malaminsa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da an sami yankewa ba. To wa'inna nau'in hadisai ne suka fita da wannan sharaɗi wanda yake za mu ce ba su cika sharaɗin zamantowa muttasil sanad ba. Na'am. Hasan da ghairihi. Malam baka nan darasin da ya wuce ko? Mene ne Hasan da ghairihi? Eto menene shi, menene in aka ce hadisi Hassan da ghairi ne, menene shi wannan? Asali da'ifi, asali hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba, sai ya zamanto aka samu waɗansu dalilai daga waje ko aka samu an rubuta shi waɗansu hanyoyi daban-daban sai suka ƙarfafa shi, ka gani? Shi ne Hassan da ghairi. Amma wannan muna maganar hadisin da ya zamanto munke sharaɗin hadisi ya zamanto ingantacce, dole isnadin sai ya zamanto muttasil. Kowane mai riwaya ya haɗu da malamin sa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To hadi nau'in wani irin hadisai ne wanda suke suka wanda ba suka wannan sharaɗi ba? Nau'i nawa ne? Akwai nau'i daban-daban, duk da yake dai tsallake ne a cikin karatun mu. Na'am, ga can na ƙurya. Na'am. Al-mawquf. Me ya hadithu al-mawquf? Tun da ka kawo sai ka faɗa mana mawqufin kuwa. To an rawaito daga sahabi, menene babu ittisal kenan? Eh, shi kansa sahabi ya faɗa, shi yana da ikon ya faɗa, ba shi da ikon ya fatawa? Eh? Ai, al-hadithu al-mawquf, wannan cewa hadisi ko mawquf ne ko maqtu ne ko marfu ne ba shi da alaka da wannan abin nan da muke, ba shi da alaka da isnad. Sifa ne na matani, shi ko ittisal sifa ce ta isnadi, ka gane? Na'am. Al-mursal, menene hadisul mursal? Shi ne tabi'i ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Tabi'i ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba, bai sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka kaga babu saduwa, an samu inqita. Nau'i na biyu. Na'am. Eh, al-maqtu. Me maqtu? Ba daidai ba ne. Al-maqtu shi ne abinda tabi'i ya faɗa, ma udifa ila tabi'i shi ne maqtu. Al-mu'allaq, menene mu'allaq? farkon isnadinsa, aka shafe farkon sanadinsa, shi ne mu'allaf, shi ma ya shiga ciki. Na'am, al-mu'dal, menene mu'dal? Mutane biyu, al-tawali. Na'am, al-mudallas, wanda ake tajlisi a cikin riwayarsa. Na'am, akwai wani? Mala ina jin ka tun bai kuniya kake ka kawo mana ne nan wajen, ka haddace bai kuniyar ka za ka kawo mana wannan baya daga ciki. Akwai wani? Al-munqati shi ne wanne yake nan? Wanda aka iskaɗin mutum ɗaya a cikin isnadinsa. Na'am, akwai wani? Ibin cika na ƙarshe shi ne al-mursalul khati. Akwai al-mursalul khati wanda yake aka sami iskaɗi, amma iskaɗin ɓoyayye ne, ba a gane shi. Shi ne a samu yanzu kamar hadisin da Yahya ibn Abi Kathir ya ruwaito daga Anas ibn Malik. Wannan hadisi ba muttasil bane, mursalul khati ne, domin Yahya ibn Abi Kathir al-Tha'i ya ga Anas amma bai riwaya daga wurin ba. Ya gan shi yana sallah, ya gan shi a masallacin Basra yana sallah, amma bai ji hadisi ko ɗaya daga wajensa ba. To da ka ga ya sadu da shi ko an samu saduwa, to amma saduwa ta riwaya ba a same ta ba. Shi ne abinda shi yasa suke cewa abinda suke nufi da saduwa ɗin ittisal as-sama, wato samun riwaya, ba wai kawai gangar jiki ya haɗu ba. Domin za a iya haɗuwar, za a iya samun gangar jiki ya haɗu, kamar alal misali ka ganshi yana huɗu ba, ko bai faɗo na hadisi ba a ciki. To da ka ji hadisan da ka ji na wannan sahabi, ba daga wajensa ka ji ba, daga wajen waɗansu ka ji. Amma ka ga idan kace an Anas, wanda ba su san wannan kissar ba, sai su ɗauka kan cewa isna hadisin ka muttasil ne, saboda an samu saduwa, an samu mushafaha. To wannan ya daga cikin majalin ilalul hadis, wanda abinda malaman hadisi duk suke bayanin akan irin hadisai da suke da wannan sifa. To mene ne waje mana ta'arifin illa? Na'am, marahula. Alhamdulillah, ka dai fahimta, amma kawai zan dan kara mata abin nan a cikin saboda ka dan yi dawar a cikin ta'arifin, ka ce illa shi ne a sami illa ƙoyayya, ka sake faɗanta a cikin ta'arifinka. Abinda ake nufi da illa shi ne sababi ƙoyayye, sababun khafiyun ghamid yaqdahu fi sihhati al-hadith, sababi wato wani dalili wanda ke nan dalilin ƙoyayye ne, kuma ghamid ne zurfi, wanda yake ba daga ka bincika za ka gane shi ba, a sai ka yi bincike ne zurfi. Yaqdahu fi sihhati al-hadith, da yake shuka a kan ingancin hadisi. Wannan shine cikakken ta'arifi na al-illa. Amma kamar misalin da ka kawo daidai ne, to kuma ash-shadh fa. Na'am, ba dai adala ba, hadda din shi amintacce ne, fiqa ne, sai ya ruwaito hadisi ya saba ma wanda suka fi shi yawa ko wanda suka fi shi karfin hadda. To a nan wajen hadisinsa sai ya zamanto shi ne sha. To alhamdulillah, kaga dai an dai samu abin nan. To daga tambihi za mu tashi koko daga asahul asani, tambihi an yi tambihi ko? To shi kenan, bari mu yi tambayi na Allah ya faɗakar da mu da alkhairi. Qawluhu wa khabarul ahad, faɗin malan cewa wa khabarul ahad bi naqli adl, haka yace haka ya bude maganar sa ko a khabarul ahad kal jin inna kace khabarul ahad kamar jinsi ne eh wannan an koma cikin abin din mantiki kamar to kamar jinsi ne am kamar kace mutum in kazo zaka bayyana menene mutum abin nan al insan sai kace al hayawan mutum dabba ne ko kaga duk kowace dabba ta gida ah yanzu kace mutum dabba ne wato kamar zaki in kamar kare kamar dila da sauransu eh idan ajin su daya bi ma'ana mutum ba nabat bane wato ba tsuro bane dabba ne da yake tafiya a bayan kasa kaga wannan shine jin to abinda zai fitar da mutum wannan shine wanda yake zai zamanto a jami'i kenan ya hada shi ga baki ɗayan sa har da wanda ba shi bai shiga ciki to sai ka kawo kuma wata sifa da ta fi wannan keɓancewa sai ya zamanto shine ake cewa fasul sai ka fitar da wanda yake dukkan ba su samu wannan sifar ba sai ka fitar da su sai ya zamanto abinda kake so kai tarihi shine kawai zai tura kaga wajen mutum in ka ce masa annabi annabi wanda yake yin zance kaga dukkan sauran dabbobi sun fita ko dukkan sauran dabbobi sun fita sai zaman to sai mutum kawai to shine yake ce masa khabarul ahad kal jin wa baqi quyudihi kal fasl sauran kaidojin kuma da aka kawo shine kamar fasl su suka fitar da dukkan sauran khabar da wani kace khabarul ahad kaga dukkan hadisi da aka ruwaito sawa'un adali ne ya ruwaito shi ko ba adali ba yana da dhabt ko ba shi da dhabt yana da ittisalin sanad ko ba shi da ittisalin sanad yana da illa ko ba shi da illa yana da shududi ko ba shi da su kowane irin hadisi ya shiga ciki in dai ahad ne ko ne abinda kawai ya fita daga khabarul ahad shine al mutawatir to kaga wannan jins ne ya tara nau'i masu yawa to da kazo kace amma wanda yake mai riwayar sa ya sifanta da sifofi kaza da kaza ka fitar da wanda mai riwayar sa ya sifanta da wannan sifofin ba ni isnadin sai sun tuda sufi kaza da kaza kaga wanda isnadin bai sufanta da wannan sufi ba ka fitar da kuma kace shi kansa gundarin kansa ya zamanto ba shi da illa ba shi da shudud ta ka sake fitar da wannan sunu da dan wa qawluhu bi naql adl ihtiraz amma yanquluhu ghayr al adl cewa sa bi naql adl yake maka wanda mai adali yayi nakalin sa yayi riwayar sa ihtirazun amma yanquluhu ghayr al adl ya katankange abinda wanda ba adali ya ruwaito shi ba shine muka ce kamar wani nau'i ne wanda ba adali wani iri ne wanda hadisin da ba adali ya ruwaito shi ba kamar hadisin da aka yi sukan mutum a cikin adalar sa kamar waɗansu malam kamar yanda suka soki kamar yanda hadisan ɗan bid'a hadisan ɗan bid'a da shi ake fitar da wannan kaidin ake fitar da shi cewa ba su da adala saboda haka hadisan su ba za a karba ba kamar za ka ga an ce za ka ga mal a cikin kafan jahwar ta'dil za ka kawo wani rawi sai ka ji an ce wannan rawin yana zagin sayyidina Usman radiyallahu anhu dan haka ba za a karba hadisin sa ba saboda ganin cewa wannan sifar ta zamanto sifa ce ba ta adala ba ko kamar yadda aka ruwaito wani mai riwaya aka ruwaito wani rawi Bahaz ibn Hakim wanda yake akwai daga cikin malamai Ibn Hibban sai ya itimadi da wata riwaya wai an gan shi yana yin wasan shatranj wasan shatranj ai ko chess ya chess ba mu da sunan sa da Hausa badara bace badraut bane kwado ne amma irin kwadon turawa ba irin kwadon mu ba dan su tunda mu kwadon mu akwai sarki akwai sarauniya akwai knight akwai bishop akwai wane ne duk babu wannan to shatranj wannan an ga wani yana an ga bahas wani yace ya taba ganin sa yana wasan shatranj saboda haka aka yi suka a cikin adalarsa amma wannan illar bata wannan sukan da ake masa bai tabbata tare da shi ba saboda na farko dai an ce bai inganta ba cewa yana shatranj din aka ce kuma a tama an yi yana yin shatranj din matsala ce wanda yake akwai malamai a da su yi saɓani saboda aka ta yi shi bisa ijtihadi yake yana ganin halarci dan haka bai kamata a yi suka akan adalarsa ba dangane da wannan dan haka Imam al-Bukhari ya amince da shi har ma yana kawo hadisi ya kawo hadisansa bi sigatul jazm wa qala bahz ibn hakim an abihi an jaddihi ihfad awratak illa min zawjatik aw ma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfad awratak kaga sai kawo shi idan bukhari ya kawo ta'liqi bi sigatul jazm to ya har zuwa wanda yayi ta'liqi ga wajen sa ingantacce ne abin da yasa ke kawo hadisi musnadan ba saboda ba shi ba ibn hakim bai zaman to abin kasharadin sa ba to wa qawluhu huwa a cikin tarihin nasu haka yake ko wa khabarul ahad bi naqli ad tam al-dabt muttasil al-sanad ghayr mu'allal wala shadh huwa as-sahih li dhatihi to yake wannan huwa da ya fada me ake ce mata dan nahu da ake ce mata eh damir al-fasl bai damir al-fasl damir al-fasl ce dan ta bambance tsakanin mubtada da khabar ta bambance karka dauka khabar din nan da yazo na'at ne na mubtada yanzu kage idan da yace maka wa khabarul ahad bi naqli ajl tam al-dabt muttasil al-sanad ghayr mu'allal wala shadh as-sahih li dhatihi kage sai ya zamanto cewa kamar as-sahih li dhatihi shi ma sifa ne na khabarul ahad kage ne sai ya zamanto kenan kana jiran a ce maka ina khabar ina labarin ka ta jiran labarin dan ku an ba da kai an kawo labarin burgani ba to shi sai aka kawo damirul fasl dan a nuna maka cewa shi damirul fasl din nan shi kansa shine mubtada al-thani as-sahih li dhatihi shine khabarul mubtada al-thani والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. شنو كتوى يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر أما قبله. أنا كما فصل شنو كتب ضمير الفصل. ديت في جات أكن كان المبتدا ده خبر. يؤذن ينا سنروا بكيوا أبن دزي زوبا ينسى خبر عما قبله خبر إنوان أبن دزي جباشيش نيو باسفة سبا وليس بناعة له باسفة سبا بناعة بني وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه أبن دزي ماك هو الصحيح لذاته صحيح أبيت جندار كنسى dan ya fitar maka da hadisin da ake ce masa sahihi amma bi amrin khaiz ai bi sababi amrin khaiz saboda wani al'amari daban wanda baya cikin baya cikin gundarin shi hadisin shi ita riwayar hadisin wani abu ne daga baya yazo ya karfafa shi har ya zama to sahihi din to asahul asani to bayan wannan sai kuma mu zo daga cikin in aka zo ake bayanin alhadisus sahih akwai waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da alhadisus sahih wanda malaman mustala a cikin tafan mustala suke kawowa daga ciki abu na farko da suke yi shine abinda suke ce ma asahul asani shin akwai zai iya yiwuwa ka ce akwai isnadi a duniya da yafi kowanne inganci a ce akwai isnadi guda ɗaya wanda wannan isnadin duk wani hadisi da za a rawaito a duniya in dai aka rawaito shi da wannan isnadin ya fi kowanne hadisi a duniya inganci akwai na'am to wato wannan sabani ne fa malamai suke akwai ana fada ko ba a fada a ce akwai asahul asani eh akwai isnadi mutlaqan to me yasa aka wanne ne to idan kuma wani yazo ya ce maka asahul asanid shine abinda imamu shafi'i imamu ahmad ya ruwaito daga imamu shafi'i daga imamu malik daga imamu ibn shihab az-zuhri daga salim ibn abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar yake shine asahul asanid shi kuma ya zaka ce maza kuma yake maka ba na mai zai ce maka ai Imam Ahmad zai faɗi wannan a dukkan su duk ɗaya ne dukkan su mutum biyar ne kuma su ne zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad Shafi'i Malik Nafi ibn Umar Ahmad Shafi'i Malik ibn Shihab Salim ibn Umar eto ta ba wannan ba sifa bane ta inganci ba ta da alaka da inganci al-ulu wal nuzul ba ta da alaka da inganci ba sifa ce ta ingancin hadisi na decoration ingancin sa ba wannan sifa ce kuma daban wanda yake wannan ta burgewa ce ta malaman hadisi ba ta da alaka da inganci al-ulu wal nuzul ba ta da alaka da inganci al-muhim ka dani dogon abin nan ba a hukunci akan isnadi guda daya da cewa shi yafi kowanne inganci waɗansu kuma sun ce za a yi saboda haka duk sai suka sassaɓa menene wa akharuna hakamu fattarabu bi shibhi na manta abiyas din wannan alfiyan siyofi waɗansu malamai suka yi hukunci sai suka yi istirabi linahu ya faɗi adadin abin aqwal din su abin nan dumminat hal kutubu suna nan a cikin littafan jarh wa ta'dil sun yi sabani wannan sai ce ga isnadi wannan sai ce ga isnadi to don haka ne sai malamai mutaakhirun daga baya suka ce to ai zancen gaskiya ba yadda za a yi hukunci da isnadi guda ɗaya a cikin kowane inganci sai dai dukkan isnadi da aka sifanta shi da cewa ya fi kowane isnadi inganci wani malami yake shi ne asahul asani to idan aka sami wani isnadin da shi ba a yi masa wannan shaidar ba in aka sami sabani to wanda aka yi masa shaidar cewa asahul asani shi ne a gaba saboda haka fa'idar binciken asahul asani kenan tunda duk da ba a cewa babu wani isnadi za a ce shi ne asahu mutlaqan babu wani isnadi za a ce shi ne asahu mutlaqan to amma ana yi me yasa ake bincikensa me yasa ake karanta shi a cikin zafin mutsala tunda an san ba daidai ba ne a ce an yi wannan hukuncin a'a yana da muhimmancin shi ne yayin da wannan isnadi ya saba da wani isnadi da shi ba shi da wannan sifar to sai a kaddamar da mai wannan sifar akan wanda ba shi da wannan sifar an gane to malam yace wata tafawatu rutabuhu matsayin alhadithu sahih tana fifiko abinna akwai fifiko tsakanin wato ba dukkan hadisi sahih bane yake matsayi daya ba dukkan ba kullun matsayi bane a waɗansu darajar hadisi sahih tana sabawa tana fifiyar juna bi sababi tafawuti hadhihi al-awsaf saboda waɗannan sifofi da aka faɗa idan suka fifi idan waɗansu sifofin suka fi samuwa a cikin wani hadisi fiye da wani to sai wannan hadisin ya zamanto ya fi inganci fiye da wancan kaga al'adala ana samun tafawud a cikin adala ko ba a samu ana samu akwai adali akwai rabin adali akwai kwatan adali ba tafawud a cikin adala ko adali ko ba adali ba ko adil ko kuma ghairu adil to a cikin bab fa ana samun tafawut ana samu akwai tamu bab akwai khaffa dabtuhu akwai kuma khafifu bab akwai kuma ma ghairu dabit ko saboda ka kaga a nan wajen za a samu tafawut a wajen ittisal ana samun tafawuti hadisi imma muttasil wa imma ghayr muttasil ko to yanzu ku dauke shi a haka amma shi ma ana samun tafawuti zai zo mana ana samun tafawuti wajen ittisal zai zo mana nan gaba to wajen illa fa ana samun tafawut to idan illa ba qadiha bace aslan ba ta da aslan wujuduha wa adamuha sawa inde ba ta in ba ta suka akan ingancin hadisi wajen da illa da shudud ba a samun tafawut amma shi ma wajen illa Ibn Hajar ya fitar da wata fuska ta tafawut shi ma zai zo mana nan gaba zai zo mana saboda haka kuna bin bashi abu biyu ko tafawut wajen ittisal tafawut wajen illa to ba ni kuke bi bashi ba ku nake bin bashi in an zo zan ce ku fito min da magana a shi ne ai fahimta ake gadawa fahimta ake gadawa idan mun zo ina so ku rike wannan za mu zo wajen kuma zan yi tambaya ta insha Allah to wata tafawatu rutabuhu ay asfahi bi sababi tafawuti hadhihi al-awsaf al-muqtadiyah lit-tashih fil-quwa wato wadannan sifofi da suke hukunta inganta hadisi suna su kansu karfin su yana fifiyan juna daraja daraja ne to in ku karfin su ya zama to daraja daraja ne to hasabin karfin su hasabin ingancin hadisi fa innaha lamma kanat mufidatan li ghalabati adh-dhann domin wa'annan sifofi ko saboda sun zamanto suna bada fa'idar wato zato mai rinjaye alladhi alayhi madaru sihha wanda yake gabaki daya ce hukunci da inganci ko rashin inganci akan haka ne ake gina shi wato ghalabatu dhanni iqtabat an yakuna laha darajat to dan haka dole ya zamanto cewa ita ma ita kanta abinda take hukunta shi suna da daraja wato shi kansa ingancin ya zama suna da daraja daraja kamar yadda ita kanta su wa'annan sifofi daraja daraja ne don haka abinda suke hukuntawa shi ma daraja daraja ne an gane domin wato shi hukunci da cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba madarinsa ghalabatu dhann shi yasa za ka ga malamai sun saba shi yasa malamai suke sabawa ka ga wani hadisin wani malami ya ce sahihi ne wani ya ce a'a hasan ne wani ma yake ba'if ne wani ma yake mawdu'u ne ko ba haka ba kamar wannan hadisi da ran na aktin karatun gadan kai da aktin bayin na umda hadisin da akwai annabi bayana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Uqbah bin Nafi law kana ba'di nabiyyun la kana Umar kaga Ibn al-Jawzi cewa mawdu'u ne aba Imam Tirmidhi da Sheikh al-Albani da Sheikh Abu al-Anawdhi cewa sai hasan ne wannan kuma lokacin da kike cewa nace muku da ibni har kafin naga hukuncin su Sheikh al-Albani wanda yake mubtada din abinda Ibn Hibban yayi hadisi ne da'if dan shi wanda ya rayu da ya inganta da ya rika ito da shi a wajen Ibn Hibban bai inganta ba to kaga aka samu wannan saboda hukunci ne bai ghalabatu dhann idan kaga wa'annan sifofi da suke ake amfani da su dukkan su malaman hadisi sun sanya wa'annan sifofi ne dan su ga abinda zai daidai musu hasu kan cewa hakika wannan maganar da aka dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika shi ya faɗa an gani to waɗannan sifofi akwai sifofin da zai sa zatonka ya ƙarfi baka ko shakka akwai kuma abin da yake kana dan shakka yani 10% wata ran ta zamanto 20% wata ran ta zamanto 50% haka da an gani an yakuna laha darajatun ba'daha fawqa ba'd bihasab al-umur al-muqawiyah lazaman to wadansu darajojin na inganci sun fi wadansu darajojin gurgurdan al'amuran da suke karfafa wannan ghalabatu dhann wannan ghalabatu abinda yake karfafa wannan zaton shine zai sanya darajar ingancin hadisin da zaman to kan cewa ta karu wa idza kana kadhalik فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه تجدك على الأمر الحقيقي دكوان بالحديث عندما في رواية فك زمنتو في الدرجة العليا الدرجة ما في لوكك من العدالة نواتو عدلتي والضبط دكما هدى وسائر الصفات da kuma sauran sifofi allati tujibu tarjih da suke tabbatar da rinjayar da wani abin da suke tabbatar da rinjayar da janibin yarda da hadisi fa kana asahha mimma dunahu wannan sai zaman to shi ne yafi inganci da abin da shi ba shi da wannan sifofi an gane fa min al martabati al ulya fi dhalik daga cikin martaba mafi daukaka a cikin hadisai da suke ingantattu ما اطلق عليه بعض الائمه انه اصح الاسانيد شيني wanda hadisin da aka samu wadansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisin asahhu abinna wannan asahhu al-asanid wannan isnadin shi yafi kowane isnadin inganci. To in aka samu wani malami daga cikin malaman hadisi manya yace wannan isnadin shi yafi kowane inganci, to wannan shine cikin darajatul ulya na al-hadith as-sahih. Misali ka Zuhri, kamar idan hadisi aka samu Az-Zuhri shine Imam Ahli al-Hijaz Muhammad ibn Abdullah ibn Shihab, Muhammad ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, idan yarwaito an Salim ibn Abdullah ibn Umar, daga Salim dan Abdullah dan Umar an abihi Abdullah ibn Umar. Wannan Imam Ahmad shi ya fadi wannan magana, a wajen Imam Ahmad wannan shine asahul asani, domin sabani shine Abdullah ibn Umar bai sahabi ne, ba a shakka akan sahabbai dukkan su, ba a cewa wannan yafi wani, dukkan su adalai ne. To wanda suka rawaito daga wajen Abdullahi ibn Umar, fitattu wanda suka fi kowanne inganci wajen riwaya su ne da Abdullahi ibn da Nafi' maulansa da Salim. An tambayi Imam Ahmad, idan Salim ibn Abdullahi ibn Umar da Nafi' ibn Abdullahi ibn Umar suka yi saɓani, ai Nafi' maula Abdullahi ibn Umar suka yi saɓani wajen hadisi, kaunin wa za ka karɓa? Sai dariya, yake kowanne fa namijin kansa ne, ma fihin illa thiqa. Aka dai sake tambayar sa, sai ce kai ina tare da Salim, yace aqdi li Salim, sai karkace zuwa ga ra'ayin Salim. An gane? To amma akwai malamai da suka yi tawakkuli, akwai kuma malamai da suka yi jayar da janibin Nafi'. Yanzu a wannan hadisin fi ma saqati as-sama' al-ushr wa fi ma suqiya bin-nafs nisf al-ushr, wannan hadisin Nafi' da ya ruwaito shi, sai ya ruwaito shi an Ibn Umar, an Umar mawqufan alayhi, Salim kuma ya ruwaito shi an Ibn Umar, an Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'a. To wanne ne ba wanne ne ba? To shi ne suka yi saɓani. Akwai hadisai waɗanda suke guda hudu ne, malamai sun kawo su wanda suka yi saɓani. To yawanci abin da yake sanyawa kaga, shi kuma Imam al-Bukhari da yazo shi sai yake Nafi' ya fi, don haka shi Imam al-Bukhari sai yace asahul asani Malik ma rawahu Malik an Nafi' an Ibn Umar, ba da Zuhri ba, Malik an Nafi' an Ibn Umar, shi a wajen Imam al-Bukhari kenan. To amma shi yasa din, yanda shi yasa din kaga kace zaka yi hukunci da cewa ga isnadi da yafi kowanne ba zai yi ba, saboda abu ne wanda yake na ghalabatu dhann, abin da ya rinjaye ga wani imam din ba shi zai rinjaye ga wani imam din ba. Amma kowanne daga cikin su a jigo ne, kowanne isnadi da aka bashi wannan sifar, to ya fi wanda ba a bashi wannan sifar ba. To wannan isnadi na farko kenan, Az-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi. Na biyu Muhammad ibn Sirin an Abida bin Amr ibn Salmani an Ali, shi ma wannan ɗaya daga cikin asali din kenan. A ma al'asab wannan dukkan su kowanne isnadi da aka kawo a Al-Hafiz ibn Hajar a cikin Lukad ya kawo magana kowanne daga cikin a'imma wani ne ya faɗa. Haka nan Imam Suyuti ma a cikin Tadribur Rawi ya faɗa, masu Tadribur Rawi sai ku koma ko sharhin Alfiyar Suyuti ta Ahmad Shakir, shi ma duk ya kawo ya dangana kaulukan, amma ban samu nayi muraja'an su ba kafin darasi don in gaya muku fi'il fa'ida. Na'am. Na Ibn Kathir, eh Al-Ba'ith al-Hafiz. Shi ma Muhammad ibn Sirin Imam Ahli al-Basra, shi ma riwayar hadisi, in ya ruwaito hadisi daga Abidata, Abida ne ba Ubaida ba, bi fathil ain, kaga inda ake rubuta Abida da inda ake rubuta Ubaida duk daya. To amma abinda yake san, abinda kawai zai sanya kaka bambance shi shine idan ka koma al-Hasan bab, ko kuma kaji hadisin daga wajen, kaji riwaya daga bakin wanda ya sani. Abida ta bin Amr ibn Salmani an Ali, daga Ali ibn Abi Talib. A isnadi na biyu kuma da Hafiz ya kawo, Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai Imam ahli al-Kufa an Alqama, daga Alqama ibn Qais an-Nakhai, ba Alqama bin Waqqas wanda ke waya daga Umar ba, shi wancan Alqama bin Waqqas ne al-Laythi, wannan ku Alqama bin Qais an-Nakhai, shi wancan dan Madina ne Alqama bin Qais. Ibn Waqqas wannan kuwa alqaman nan dan kufa ne alqaba ta bin Qais an-Nakhai an Ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud shi ma wannan anti shine asahhu al-atani to wa'annan guda uku kowanne daga cikin su an samu wanda daga cikin malimi yace asahhu al-atani sun fi haka yawa kamar yanda nake muku akwai Malik an-Nafi an Ibn Umar wannan shine kaulin Imam al-Bukhari abinnan wanda waɗanda Imam Suyuti ya kawo a cikin Alfiyatu Suyuti sun kai kusan 20 wanda kowanne an samu wanda cikin malaman ya ce shine asahhu al-asani amma nan wajen al-Hasib ya yi intisari akan wannan guda uku domin abin da yake nufi ya kawo mana misali na wannan ka'ida din wa duna hatir rutba wanda ba su kai waɗannan asanid din ba a matsayi shine ka riwayati Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda Buraid ne ba Barid ba Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burda an jaddihi shine Abdullah ibn Abi shine Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari an abihi Abi Musa Abdullah ibn Qais to shine wannan shi wannan bai kai wancan ba dan wannan ba wanda yake yana da cikin asahhu al-asani bal wannan sharadin Imam Muslim ne ba sharadin Imam al-Bukhari ba Imam Bukhari bai riwaya da wannan isnadin ba to da kaga bai kai rusba din asahhu al-asani ba wa ka Hammad ibn Salama kamar hadisin da idan Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ibn Dinar Imam abin Imam ahli al-Basra wanda ake cewa duk wanda kaga yana kin duk wanda kaga yana kin Hammad ibn Salama to ba dan sunna bane sai dan bid'a ne zai kisa saboda tsayawar sa ga sunna wanda kaga yana son su to zai toshi da sunna Hammad ibn Salama da ma rawahu an Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas daga Anas ibn Malik wannan musima wannan sharadin Imam Muslim ne ba Imam al-Bukhari bai riwayar hadisi ko guda ɗaya da wannan isnadin ba saboda shi Hammad ibn Salama akwai hadisinsa suna da yawa amma ya an samu kurakurai a cikin riwayoyinsa don haka sai matsayinsa ya ɗanyi ƙasa don haka ma Imam al-Bukhari bai fito bai yi riwaya daga wajensa ba har aka aibata shi saboda haka akwai daga cikin malaman hadisi da suka aibata Imam al-Bukhari su cewa ta yaya za a yi Imam al-Bukhari ka je ka rinka riwaya daga wajen abin nan daga wajen wannan ya sunan sa sunan sa ya kwanta mu an yi magana a kansa yake cewa ka bar irin ka bar Hammad ibn Salama ka ruwaito hadisi daga wajen irin suwane da irin suwane suka faɗa hadda wannan wanda ya ruwaito hadisin man adali wali saboda Hammad ibn Salama imamu sunna ne saboda yawan hadisansa yayi kurakurai a cikin hadisi wanda tabbas wannan ya sanya shi ya ɗan yi jinkiri wajen haddasa to amma kuma an yi ittifaki akan cewa dukkan almajiran Sabit ibn Aslam al-Bunani ba wanda ya kai Hammad ibn Salama hawanda suka fi shi a wajen hadda irin su Sulaiman ibn al-Mughira wanda yake sharadin Bukhari ne amma in dai hadisi na Sabit al-Bunani ne in suka saba ma Hammad ibn Salama to Hammad ibn Salama shi ake kaddamarwa shine asbatun nas an Sabit al-Bunani to amma duk da haka saboda maganar da ake akan Hammad ibn Salama akan babinsa ya dan yi kadan ko mun ce tafawut din darajar waɗannan sifofin da aka faɗa shi ke sa darajar hadisin sahih ko wato daga cikin darajojin mun ce dama abab ne ake samun sabani to shi ya dan yi jinkiri kadan wajen bab wannan yayi tasiri duk da yake bai tasiri wajen Imam Muslim ba wajen Imam al-Bukhari yayi tasiri kuma abin da yayi tasiri wajen mutum daya ba kamar abin da bai tasiri ba wajen kowa da kowa wannan ita ce daraja ta biyu dukkan su asanid ne sahiha ku gane kowane isnadi daga cikin wannan wanda ya kawo isnadi ne wanda su ingantattu amma kuma darajar su ba kamar ba daraja ɗaya take ba akwai daraja akwai ajin farko sannan ga aji na biyu to aji na uku kuma wa duna hafir rutba su ne aji na uku Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira idan Suhail ibn Abi Salih hadithin da ya ruwaito an abihi Abu Salih da kwan Salman an Abi Huraira domin shi Suhail ibn Abi Salih dan uwansa ya rasu da dan uwan sa ya rasu bakin ciki akan akan rasuwar dan uwan sa har sai ya taba hankalin sa ya sanya shi ya manta wadansa hadisan sa in aka zo aka gaya masa abin nan a wani hadisin sai ce a aishi da shi ne ya faɗa ba mantawa ku yi in saboda tasirin abin da yanda ya ji rasuwar dan uwan nasa to kaga hadisin wannan sai ya tasiri akan riwayar sa tunda ya tasiri akan bab din sa وقال علاء ابن عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة شما ونا العلاء ابن عبد الرحمن شما ونا أني مجنى أكن علاء با مجنى با أكن ما هي تنسى بني كما يندى سهيل ابن أبي صالح مجنى با أكن أبي صالح بني مجنى أكن شي العلاء إني شما ونا ديك الأسماء لما يفكي مجنى أكن سا تتذكر حدث سا Suhail Abu Saleh ah da kwani saman ai bashi da yasa ba shi da yasa da kwani dan sa ai shi ne yake cewa akan dan sa akai rigima akai magana shi dan sa shine wanda yake samu wannan asabatul illa nasbi ba bi sababiha ba'd hadisi dan uwan sa ne ya rasu an ce ko kanin sa ne ko uwan sa ya rasu sai tasiri har ya zama to kamar har ya zama to kamar ikhtilaf kama ga shi ne sahih muslim ce ke da hadisansa hadisansa su ma ingantattu ne amma yawanci zaka ga imam muslim in ya kawo hadisansa zai kawo su tare da hadisan waɗansu zai nuna maka cewa hadisin nasa wataƙila sahih ne zai rige to kaga imam al-hafiz ibn hajar ce fa innal jami'a dukkan waɗannan da aka da suka gabata a aji ukun nan يشملهم اسم العدالة والضبط بكنس صفن لن يتعادلت يحجر حديثي بكنس تاجمي هو أين هذا أن الصفن إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها سيدي ما سئن أجم فرقه الرتبة الأولى درجة فرقه فيهم من الصفات سنة سيبوزي المرجحة waɗanda suke rinjayar da riwayarsu ma ya ƙasabi taƙdimu riwayatihim alallati taƙdimu riwayatahum ma ya ƙasabi taƙdimu riwayatihim alallati taliha sifofin da suke hukunta a gabatar da riwayarsu a kan waɗanda a kan ƴan darajar da suke ƴan ajibi alallati taliha a ƴan ajibi in kenan wafin lati taliha min ƙuwatin babu ma ya ƙasabi taƙdimuha alallata haka nan ƴan ajibi suna da hajja mai ƙarfi da take sanya ake gabatar da su akan yan aji uku wahiya muqaddimatun ala riwayati man yu'addu ma yanfaridu bihi hasana ita kuma daraja ta uku dinnan ana gabatar da ita ala riwayati man yu'addu ma yanfaridu bihi hasana akan riwayar wanda idan yake aika da riwaya ba za a ce hadisin sa sahih bane za a ce hadisin sa hasan bil ijma ba a sabani misalin sa kamar Muhammad ibn Ishaq saboda rashin haddarsa in ya ruwaito hadisi idan ababun sira ne to imam ne al'amarin da ya danganci tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ibn ishaq ya ruwaito imam ne maganar sa ita ake kaddamarwa amma idan babin halal wal haram ne to a nan wajen hadisin sa hasan ba sahihi bane saboda ba shi da karfin haddar da yake yayi kurakurai da malaman hadisi suka san cewa wato ba a martaba ta farko yake ba to da ka yan aji uku na sahih su ake gabatarwa a kan masu riwayar hasan shi yasa yake man yu'addu ma yanfaridu bihi hasana wato wanda idan ya sadaita da hadisi ba za a ce hadisin sa sahihi bane za a ce hadisin sa hasani ka Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Amr an Jabir in ya rawaito wannan isnadi Muhammad ibn Ishaq abin da ya rawaito daga Asim ibn Umar daga Jabir wannan hadisi ne hasan saboda ni dalilin da yasa ya zama to hadisi hasan saboda Jabir ko saboda Asim ibn Umar ko saboda Muhammad ibn Ishaq saboda Muhammad ibn Ishaq dukkan su na'am ai wai ana kaddara cewa babu an ana din wannan abin nan ana kaddara in kun je wannan malai yana so ya kai mu babin tadlisi Muhammad Ibn Ishaq dai kun sani yana da tadlisi to amma nan ana magana ne akan zabt din nasa a sharadin dama a karba hadisin Ibn Ishaq ya zamanto Hassan daga cikin sharadin sa shine ya zamanto bai saba ma wanda yafi shahada ba na biyu kuma ya zamanto kan cewa ya ce sami'tu ko haddathani kare zamanto da an tunda mudallisi ne tadlisi yake wa amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi haka hadisin da amr ibn shu'aib ya ruwaito daga mahaifinsa shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn umar an jaddihi ay jaddin babansa ay jaddin shu'aib kenan kakan shu'aib shine abdullah ibn amr ibn al-as ba kakan amr ba kakan amr ibn shu'aib Muhammad ibn Abdullah ibn Umar ne Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ne ba sahabi bane tabi'i ne kaga aka ce jaddin sa Muhammad din ne kaga hadisin ya zamanto mursal kenan to abinda ake nufi ne jaddi ne damirin yana komawa ya zuwa ga Shu'aib ne ba yana komawa ya zuwa ga Amr ba an gani Amr ibn Shu'aib an abihi ay Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr an jaddihi ay jaddi Shu'aib kenan الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص تو شي رجما مغانر اكن شي عمرو بن سعيد ان ني ده محمد بن كو ني daga cikin su ba sa daga cikin sharadin sahih ko ne daga cikin su in suka kaita da hadisi min hadisin su hasan ne ba sahih bane an gani to kaga wadannan ko ne daga cikin su wa'annan asani din guda biyu ba sa daga cikin asani da ake hukunci da cewa sahihain ko da kuwa da wannan sifar suka zamanto suna koma bayan hatta aji uku aji na uku na hadisi sahihai aji na uku na hadisi sahihai shine kamar Suhail ibn Abi Salih an abihi an jaddi an abihi an Abi Huraira da kuma kamar Al-Ala ibn Abdurrahman an Abi Huraira an gani ana gani wako wannan waqif ala hadhihi al-maratib ma yashbahuha kuma sai ayi sai ya zamanto wannan sai ayi kiyasi dukkan abin da ya kama da wannan sai ayi kiyasi da shi wato kasan ana duba waɗannan sifofin darajojin ne tamamud bab in ya zamanto a cikin dukkan masu riwayar to yana daga cikin hadisi sahihai in kuma su masu wannan riwayar da suke cikin wannan isnadi an sanya su daga ci an sifanta su da cewa waɗannan shine asahul asani to shi mana daga cikin daraja farko to abinda zamu kula ma akwai wani abu da zamu sa shi shi ma a cikin darajar farko duk da yake malam bai ambace shi anan ba ko da ba a ambace shi a cikin asahul asani ba idan alal misali ka zo ka sami isnadin hadisi sai ka zo ka samu kowanne daga cikin almajiran an sifanta shi da cewa cikin waɗanda suka yi riwaya daga wajen malamansa ba wanda ya kai shi aka ce shine asbatun nas an shaykhi ko da ba ce na wannan isani da cikin asahul asani da ya shiga cikin asahul asani an gani wannan kuma ta wannan shine abin nan akwai abinda ake ce ma tabaqatul ruwat wanda idan kun gama wannan littafin in mun shiga cikin alfiyas yuti bi idnillah akwai sharhin ilal na Tirmidhi wanda Ibn Rajab ya yi wanda ya kula da wannan fannin sosai kusan shine ya fito da shi balo-balo duk da yake da an yi magana Sa'ali ibn Madini sun yi magana a kansa su zo su kawo maka ko yanzu sai su dauki kamar alal misali Abdullah ibn Umar a ce suwa ya suke waya daga Abdullahi ibn Umar wane da wane da wane da wane wane ne ya fi sai a faɗa sawa'un alal khilaf ko alal ittifaq wani lokaci a yi saɓani wani lokaci kuma a yi ittifaqi a zo wajen Ibn Shihab az-Zuhri a zo a ce waye fi ingancin riwaya wajensa shi ma a ce da wane da wane da wane a cikinsu ga wanda ya fi waɗansu su ce Malik waɗansu su ce a'a abin nan a Uqayl waɗansu su ce az-Zabidi haka dai to irin wannan idan duk wanda idan ka sami isnadi to dukkan almajiran dukkan wanda aka ce idan ya zamanto a cikin isnadin kowanne daga cikin almajiran an ce shine yafi karfi shi yafi kwari wajen riwaya daga malamin sa to wannan shi ma zai zamanto a darajar farko ta inganci, zai zamanto cikin al-martabatul ulya, daraja ta aji na daya na hadisi wanda suke ingantattu. Hamad ibn Salama ba? Eh, kamar Hamad ibn Salama, abin da ya rawaito daga Sadiq ibn Aslam al-Bunani an Anas, ya zamanto min asahhu al-asani, sai ake mai Imam al-Bukhari inkari a yi. To ai wannan ne min asahhu al-asani kuwa, tunda Sadiq ibn Aslam ai yana ɗaya daga cikin manganin Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani da ya kawo yace bayan cewa wannan hadisin lokacin da ya zo a kasar al-Akhdar dinnan. Da ake masa tambaya, ta san tambayoyi biyu ake masa a wannan lokacin Sheikh al-Abbad da Sura Zuhi suna wajen. Da ake masa tambaya a kan wannan hadisin na iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya yi ita cewa wannan hadisin bayan cewa yana cikin sahihin Muslim, kuma an ruwaito shi da isnadi wanda yake shi Sadiq bin Aslam, shi Hamad ibn Salama, asbata an-nas fi Sadiq al-Bunani. Sai dai kuma akwai magana ne a kan cewa shi kansa, shi Sadiq ibn Aslam Bunani, wajen riwayarsa daga Anas akwai wanda ake kaddamarwa a kansa. Akwai wanda ake kaddamarwa kamar sai Abu Abi Adin Abu Asim al-Nabi. Afwan ba Abu Asim Adin wannan Asim al-Ahwal ana kaddamar da shi akan Sadiq ibn Aslam al-Bunani. Amma in dai aka zo ya zamanto cewa a cikin silsilar gabaki daya kowanne in aka zo wajen almajirin sa aka same shi yafi shine yafi kwari a cikin dukkan wanda suka fito daga wajen malamin su suka tawa a silsila haka. To shi ma zai zamanto a cikin aji na daya. Wato shi a bara ina jin magana biyu ce kawai kan Amr bin Shu'aib an abiha an jaddi. Ku riƙa sunansa fa mutane hudu ne, Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr bin al-As. Shi Abdullah ibn Amr shi ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kansa silsilar take tikewa. To akwai Amr shi ne tattaba kunnan, ibn Shu'aib, Shu'aib shi ne jikan Abdullah. To abinda suka ce in aka ce Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, an ce ba a san wa ake nufi da jaddihi ba. Wa ake nufi in aka ce kakansa? Idan abinda ake nufi da jaddihi shi ne Muhammad, wato jaddin Amr kenan. Muhammad ibn Abdullah ibn Amr bin al-As, Muhammad tabi'i ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ta zamanto hadisi mursal. To sai ake raddin wannan magana cewa akwai asanid na Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr bin al-As, da aka yi tasrihi da cewa jaddin nasu da ake nufi Abdullah ibn Amr bin al-As ne. Akwai asanid da suka zo haka a cikin kutubus sunna, ba zan iya rike daga ciki ba da haka, amma dai daga cikin zaman musalatin kawo wannan dalilin shine akwai asanid da suka bayyana me ake nufi da wa ake nufi da jaddihi. Shine Abdullah, aka ce an jaddihi Abdullah ibn Amr bin al-As. An gani riwaya illa ta biyu da suka kawo shine suka ce in aka ce Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr bin al-As, to ai shi Amr bin Shu'aib bai riski a yawa suka ce Shu'aib kai, Shu'aib ibn Abdullah, Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr bin al-As, shi Shu'aib bai haddace kakansa ba, saboda haka an samu inqita. Ko kun gani? A ai cewa aka yi Amr bin Shu'aib an abihi, wane ne mahaifin nasa? Shu'aib. An jaddihi kakansa, ba aka ce Muhammad, an gane cewa ba Muhammad bane, an tabbatar cewa ba Muhammad bane, saboda an zo a cikin sunna an bai a cikin asani da dama inda ya bayyana kakan ya ce Abdullahi, saboda haka ba Muhammad bane. An gane? Saboda haka wannan iskalin ya kau, saboda haka an jaddihi Abdullahi ibn Amr. To sai magana ta biyu shine cewa shi Shu'aibu ai bai haɗu da kakansa ba Abdullahi. An gane? eh da haɗa zakatansa da Abdullahi saboda haka munkafi ne amr shi ne ke an abihi amr ibn su'aib an abihi su'aib ka gane an jaddihi jaddi su'aib ba Muhammad ba to almuhim dai wannan sun yi musu sun ce musu duk wanda yake Shu'aib bai haɗu da Abdullahi bin Amr bin al-Azza bai san tarihi ba dan Shu'aib Shu'aib kakansa Abdullahi bin Amr shi ya rene shi a gidansa ya taso saboda haka duk abin da aka illanta wannan isnadin da shi ya kawo sai mako mai zuwa din kamar yadda malamin yake insha Allah sai a bayani to wal martabatu al-ula hiya allati atlaqa alaiha ba'd al-a'imma annaha asahhu al-asani to daraja aji na farko martabar farko ita ce aka samu dan su daga cikin manyan malaman hadisi suka ce ita ce asahhu al-asani wal mu'tamad to kun ji magana hafiz wal mu'tamad magana wadda take mai madogara ala adamu al-itlaq bi abinda yake madogara shine kar a itlaqi kar a saki a ce wannan isnadin yafi kowanne inganci wannan ba daidai bane adamul itlaq li tarjamatin mu'ayyanatin minha bai kamata ai itlaqi da wata tarjama mu'ayyana wani isnadi mu'ayyani a ce shi yafi kowanne inganci ba na'am yace amma tabbas akwai fa'ida a cikin wannan yustafadu min majmu'i ma atlaqa al-a'immatu alayhi dhalika arjahiyatuhu ala ma lam yutliqu tabbas za a samu fa'ida akan cewa fa'ida daga maganar gabaki ɗaya maganganun da malaman hadisi suka faɗa akan cewa wannan asahul asanid ne cewa wannan yana da arjahiya yana da rinjaye akan abin da malaman hadisi ba su ce yana da cikin asahul asanid ba sai dawo maganar da na faɗa muku a farkon magana fa'idar asahul asanid cewa dukkan isnadi da aka samu wani ko da mutum ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi ya ce wannan isnadin asahul asanid to da wannan shaidar da ya samu ta babban malami daga malaman hadisi ya sa shi ya fi rinjaye akan dukkan wani isnadi da ba a ba shi wannan sifar ba an gani na Muhammad ibn Ishaq
ya rozo akan babin sira ya ce wannan ba magana amma wajen haram wal haram za a san zan kafa da wannan ruwa
a ba za a dakatar da shi ba ta kai ba sahihi tana daga cikin hasan ba sahihi ya bace eh
to idan kuma an samu wani ya saba masa
an samu wani ya saba masa sai a duba wanda ya saba masa ya tishi to hadisin sai ya zamanto shad bai tishi ba sai ya zamanto hadisin sa ma'ruf na'am dabt sadr ne ضبط الكتاب ضبط الكتاب في اكي قدمروا ضبط الصدر ضبط الصدر بقى كده تثبت اما كتاب كان ده شيء في صراحه جماعه لما حديثنا تشا وكان فلان صاحب الكتاب اكد تنبيه امام احمد اكن عبد الرحمن معلمان سني غدا بيو ده وكيع ده عبد الرحمن ابن مهدي يتي وكيع بيتبا جنن مي حدا كمر وكيع با اما عبد الرحمن ابن مهدي يا في سود عبد الرحمن صاحب الكتاب يتي كم يكون حفظ المرء duk haddaka iyaka tun da za ka haddaka dole kana da iyaka amma an ka da littafi shi kenan sai ka dogara gare shi na'am wannan yana tambaya wai sun akwai wani hadisi ne da yake cewa duk wanda Allah ya masa ni'ima dole ya samu mahassada kullu bi ni'matin mahsud ba hadisi bane magana ce dai ta malamai ai magana ce ta mutane kullu bi ni'matin mahsud ba hadisi bane magana ce kawai ta hikima a wannan kuma yace hadisi ya tabbata cikin sunan Abu Dawud cikin babin alwala cewa sahabbai sun kasance suna yin alwala tare da mata shin matan su ne ko kuwa ba matan su bane ya halatta ko bai halatta ba wannan waɗansu malamai suna cewa wai kafin saukowar hijabi ne to amma wannan irin wannan matsala tun da yake ba a tabbatar da nasihi ba a tabbatar da abin nan sai in an san tarihi hadisin ibnu umar ya ruwaito shi abin nan kafin sauko babu abin da nuna kan cewa kafin saukowar hijabi ne yanzu suka zo suke yin haka lokacin da aka saukar da hijabi kuma ya zamanto kan cewa ba sa yin haka balla Allah ma da an ce lokacin farko ne da ya zamanto kan cewa akwai takurar abin duniya a hannu ya zamanto ba sa haka da aka samu wadata aka so mai banɗakuna a gidaje ya zamanto kan cewa ba sa haka amma dai mun san cewa al-mahdhur dai shi ne bai halatta mace ta buɗe wani abu daga jikin wala yajidu zinatahunna illa ma zahara minha wala yajidu zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ila zuwa ƙarshen aya to da ka koda shi yanzu kamar yanda ake yi lokacin aikin hajji yanda za ka ga a je abin nan a harami wajen alwala ba yanda za ka yi ma ka ce abin nan in ka ce za ka fita ka je inda za ka samu za ka je banɗaki ka je ka yi alwala kafin ma ka fita ma an gama sallar kafin ma ka fita daga masallacin ka je don alwalar an gama sallar to amma akwai wurare da ake za ka ga ana alwala sai ya gama za da mata da an haɗu ana yi saboda haka mutum dai abin nan mace in za ta yi alwala ɗin sai ta yi alwala ta kiyaye abin nan bayyana abin nan ɗin al'aura bayyana abin da yake na zinarta ga maza kai ya zama to kan cewa sun gani amma wannan hadisin kamar yadda yake ɗin ya inganta ƙwarai ai Bukhari ma ya kawo shi. Kwarai haka ne. To wannan yana cewa don game da maganar za'afaran. Na ga masu ruƙuwa suna cewa a yi amfani da za'afaran a iya yi don maganin sihiri ko shaɗanu. A yi abin da aka hana amfani da za'afaran ɗin shi ne mutum ya tura tufarsa da shi ko ya tura gashinsa da shi ko kuma ya shafa abin ya shafa shi kamar a cikin turare shi ne aka hana amma don amfani da shi wajen magani wannan ba a wajen sawa na tifa a cikin babin libas aka hana. A wannan babin magani ne in sun yi babu dubi abinda ya nuna daga cikin suna amma babin magani ne al'asul dai alhil a wannan wajen a wannan waya sunan littafin da ake karantar da nake littafin sira da muke karantawa sunansa muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne akwai na Muhammad ibn Abdul Wahhab shi yafi shahara shi ne kusan kowa yake da shi ana da shi anan sosai ana sayar da shi to akwai na ɗansa Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab to shi muke karantawa saboda na ɗan nasa ya fi yalwa ya fi fa'idodi kuma yana buƙatar hidima an yi ta ƙoƙarin a samo shi waɗansu masu daltafai sun ce za su ƙoƙari su kawo sun so su aika sautu a aiko shi daga Misra to amma sai masu tafiyar suka tafi kafin su aika da sautun amma dai suna sane da shi kuma sun ce suna ƙoƙari za su kawo shi insha Allah a Misra aka buga shi da daɗewar da shi kuma a masallacin Sabilur Rashad ne na layin Zuro na'am. Min hakin nazar an san muzha muzha wato nishaɗi kenan nishaɗi kamar yadda za ka ga idan ka ɗauki yara ko kai ku samari kuka tafi gefen kogi kuka je kuka zauna kuka soya a abin nan kuka gasa nama kuka tsalle kuka abin nan kamar picnic day to shi ne mizha to abin nan shakat abin nan nishaɗin tunani, wato tunani a nan zai ake zaɓi nan zai samu nishaɗi. Shi wannan littafi abin nan, wato abinda ake a cikin littafin nishaɗi ne na tunani, shi ne kawai, shi ne fassara annabar tunani. Ala nuhbatul fikr, nuhbatul fikr wato ta abin nan tataccen tunani. Al-fikr shi ne tunani, to nuhba ɗinsa wanda yake a cikin tunanin ma daban-daban-daban da sai da aka zaɓa aka tashi aka samo shi. An-nukhba daga cikin mutane ana cewa wato yanzu kamar a cikin aji a cikin ɗalibai akwai nukhba, su ne wanda suka fi kowa ƙoƙari, suka fi kowa ladabi, suka fi kowa kusanci tare da malami, shi ne ake ce ma nukhba. To a cikin tunani ɗin wanda ya fice da wannan sifar wanda ta ba shi zamantowa ya cewa zaɓaɓɓe. Sannan akwai batun al-fardul mutlaq. Wannan wani yayi tambaya yana cewa shin al-fardul mutlaq sahabi ya kaita da riwaya ko kuwa tabi'i ya kaita riwaya daga wajen sahabi? To kamar yadda nake maganar al-Hafiz Ibn Hajar ce cewa sahabi ya kaita da riwaya, bai faɗe shi nassan a cikin wannan littafin ba, amma na gani a cikin littafin almajirinsa as-Sakhawi Fathul Muhit, ibara Hafiz zai cikin wannan littafin ita Sakhawi ya kawo, amma da ƙari kai ƙarin yana cikin nukhbat sahawi ba ta cikin nan wajen. A cikin abin da Juz'u Salis nasa inda ya magana akan al-hadith al-gharib, a nan wajen ya kawo cewa al-fardul mutlaq wa huwa ma yatafarradu bihi as-sahabi wa in ta'addada anhu at-tabi'iyyun, shi hadisi da sahabi kadai ɗaya ruwaito shi ko da tabi'an da suka yi suna da yawa. To amma wannan ta'arifin gaskiya ya saba ma abinda kamar shi malaminsa al-Hasib al-Iraqi ya ishara wajen ta'arifin al-fardul mutlaq. Shi al-fardul mutlaq a wajensa shi ne ya zamanto kan cewa rawi guda ɗaya ya tafarru ya kaɗaita da riwayar hadisi daga wajen, ba tare da duba cewa wannan rawi ko ɗan wani gari ne ko siƙa ne ko ba siƙa ba, ya dai kaɗaita shi kaɗai da riwayar hadisi. Domin a nan ne za ka ga suke magana akan cewa to idan rawi ya kaɗaita al-fardul mutlaq ya kasu kashi hudu, domin idan rawi ya kaɗaita da riwayar hadisi in ma rawi ya zamanto siƙa ne babu kamarsa, wa in ma ya zamanto kan cewa saduq ne wato abin nan haffa dabtuhu ne wanda in ya kaɗaita da riwaya yake zamantowa hasan, wa in ma ya zamanto da'if ne, wa in ma kuma ya zamanto munkar ne salih. To kaga wani ana magana dai shi ne riwayar ya kaɗaita da riwaya ko a ina yake, shi ne al-fardul mutlaq. Al-fardul nisbi kaɗaituwar da aka danganta ta da wani abu, in ma da gari wa in ma da inganci ko rashin inganci, wa in ma da tabaka, wa in ma da almajiran malami guda ɗaya, wasu dai in ya kaɗaita da wani itibari ko wani iri ne, amma in kaɗaituwar ba su da wani dangantaka da wani itibari to wannan shi ne al-fardul mutlaq, wanda kuma gaskiya ila ina ya fi karkanta zuwa ga wannan na biyu saɓanin abin da al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo. Na'am. Man yu'addu man yu'addu ne yu'addu ne. Na'am. Na'am. Na'am.
Kun da ake nema a jiki ya samu da ya kira ka kawo a sani da yi abu ne da al'adara ko kuma
ba su ne kaɗai ba, dukkan sifofin nan guda biyar da muka sifofin nan muka faɗa na hadisi ya zamanto sahihi sifofi biyar, to ya zamanto cewa da ya sami waɗannan sifofin ya samu darajar su da tafi kowa a cikin sifofin, ma su kansu sifofin ai hawa ne. In aka ce mutum yana da bab yana da hadda, ai hawa ne, hadda wani ba hadda yake da hadda wani ba, to ya zamanto a kowanne yana da daraja maɗaukaciya a cikin wani, shine za su sifanta da cewa as-sahih al-asani. Na'am. Ba faɗi wannan kan Hammad ibn Salama ba, a ina ka gani a cikin tarjumar Hammad ibn Salama ba a faɗi wannan ba, ba a faɗi wannan ba. Na'am. Hammad ibn Salama oho kan hadisin saboda batun wannan hadisin da yarwaito na sahih muslim na ba faɗi wannan kan Hammad ibn Salama ba shi Hammad ibn Salama wannan dai magana ce tabbatacciya ku duba sharhin sharh ilmi tirmidhi na ibn rajab juz'i biyu ne akwai tarjumar Hammad ibn Salama a wajen ya fitar da shi da almajiran su kansu ya raba su kashi-kashi dan shi kansa jigo ne wajen riwaya anan da maganganun da ake akan riwayar sa daga Sabit al-Bunani san cewa shine asbatun nas fi Sabit al-Bunani dan ba tabi bane tabi'i tabi'in ne sadaka su dauke Imam Malik amma ya riga Imam Malik ne so ya rubuta 150 bayan hijira shekara 29 kafin Imam Malik ya rasu na'am mutumin Madina ne dan Madina ne شرح إلى الترمذي شرح إلى الترمذي هي جزء من دي شكل جزء من فرقه هي شكل جزء من فرقه
هذا الكافي يا دي جزء كمان ولا من أثنين أثنين كمان هذا يا يصل هنا يصل هنا باو الكافي يا دي كورون يلزم من كونا عندي ولا ولا كم تاج الترمذي يرجع باو ده الكافي يا كاري من زال كم غاب اللي قبله أو كتبنا
نعم نعم فطر ابن خليفة فطر ابن خليفة بخارجي بني شيعي shi'ine abinda shi'a ne malamai dai sun yi sabani waɗansu sun ce ghali ne mai wuce iyaka ne a cikin shi'ance sa waɗansu suka ce ba mai wuce iyaka ba ne amma Imam Ahmad ya karɓi riwayarsa saboda ittiqamatu hadisihi ya ce ya duba hadisansa kaga wanda ya nuna cewa kenan yana malam wato almajirin abinda mai riwayar hadisi ne ɗan sunna ne mai riwayar hadisi yana da hadisai da yawa da har za a iya duba hadisan nasa aiya ba kawai ya haɗo ya rawaito hadisi 1 2 3 ba wanda za ka ga malaman hadisi sun sifanta shi da kan cewa mustaqimul hadith haka Imam Ahmad ya sifanta shi kana mustaqimul hadith wato yana da hadisai da yawa da har ya duba hadisan nasa yaji hadisan nasa ba sa saba hadisan ma abin hadisan sauran malaman sauran masu riwayar hadisi so haka baya ƙarya baya kuskure a cikin riwayarsa dan kai karba hadisan sa so wannan abin nan kuma ba wannan kamar yadda nake su suna yi ne akan ba wanda ya zamanto rafidi ba wanda yake zamanto mai guluyi a cikin a cikin sahabbai da tsine ma Abubakar da Ali ibn Abi Talib tsine ma Abubakar da Umar da sauran su wannan la karama ba a karban hadisi na
wala ka wannan ƙarya aka wanda aka samu ya ƙarya kamar ya dangana tsaye daga wanda wanda yake yi haka idan suka tuba za a iya karɓarwa da gobe ne matsayin cikin tuba ba
ne na?
Matsayin cikin tuba
ya yi shi ne a zai zo na tsokace mai tsallake za mu zo don alwab wanda ya ma'annab wanda aka samu ya ma'annab sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko sau ɗaya in ya tubansa tsakaninsa da Allah amma zan malaman hadisi da karɓi tubansa ba ba za su karɓi hadisinsa ba in dai ya taɓa ƙarya ko sau ɗaya to ko ya tuba shi kenan ya je tubansa tsakaninsa da Allah Allah ya fi masa amma mu dai la yuzaqul mu'minu min juhrin marratayn na'am na'am so ni wannan kullun na ya toshe saboda murar da nake yi wallahi ba na ji su so ba gano wannan baitin da ka ba ba kawo shi a rubuce kuma ni ban hada ce alfiyatu ce ba ba haddace ta ba waman fadi ta a hankali waman kana litifkin aw yura muttahima na'am yarwi an al-inkari wannan ka zama to ka take istilafi dukkan rawi wannan maganar Tirmidhi ce kawo ta awaki abinnan dukkan rawi wanda ya zama to ba muttaham ba ba a tuhumce shi ba ba kuma abinnan fasik ba kuma hadisin sa ya zama to ba munkar da ne idan aka ruwaito hadisin sa min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana haka Imam Tirmidhi ya ce shine al-hasan li ghairihi ba hasan li dhatihi ba wato hasan li ghairihi shine hadisin da ya zama to rawin sa ba muttaham ba ba a tuhumar sa da ƙarya ba kuma wanda aka yi suka a cikin adalar sa ba kuma hadisinsa ba munkar ba to idan aka ruwaito shi da wani isnadi daban idan ruwa min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana shi zama to hasan li ghairihi wato kenan kaga wanda yake kamar saduq sayyul hadd kaga shi ba muttaham bane kamar wanda yake hadisinsa mursal ne kamar hadisin majhul alhal ko majhul alayn kowanne daga cikin waɗannan hadisinsa ba a tumce shi da fasikanci ba ba a tumce shi da ƙarya ba ba a tumce shi da fasikanci ba kuma hadisinsa ba munkar ba ne wato wanda yake da'afun yasirin munjabir da'if ne amma rauninsa ba shadidud da'af ba to wanda yake ba shadidud da'af ba ba mai tsananin rauni ba shi ne wanda yake yanjabir shi ne wanda ake iya tayar masa da komada amma duk wanda yake hadisin sa da'ifun jiddan shine kamar a ce wanda ya ruwaito shi muttaham ne shi ne hadisin da ake ce masa muttarah ko kuma ya zamanto kan cewa fasiki ko kuma ya zamanto kan cewa ya saba ma ya ruwaito hadisin amma ya saba ma waɗanda suka fi shi hadda da'if ne kuma ya saba ma waɗanda suka fi shi a cikin waɗanda suka fi shi hadda a cikin riwayar tasa to wannan shine ake cema abda'is shadidud da'af wannan ko an rubuta hanyoyi masu yawa layin jabe ba zai karu ba dan ma annabi ka bai kace ta karshe tambayar ma annabi ne ta karshe na'am
waya daga kaset
azai in ka san muri aiki kaga yace wanda suka yi magana wajen babu riwayatul hadith riwaya min wara'i hijab sun kawo sharadi ya zamanto kan cewa ka san mai sautin ka san sautin nasa to wannan sun ce in ka san sautin kuma ka tabbatar da cewa sautin ne to ya inganta kai riwaya daga gare shi
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم